ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدنك يا أتكي وانا ينبتشي نجوماء يوشا بيوغ وات الربيع الثاني هجرا منزو صلى الله عليه وآله وسلم dubu 1437 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan daya miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako na tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara. A tafsirin wannan sura, wannan shine majalisin mu na 69 wanda ba mu gushe ba kan aya ta 101 ko 101 ne ko da 102 102 wattaba'u ma tatlu shayatin. To gabanin nan akwai karin tunatarwa game da taimakon sautul haq.
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
Allah ta'ala, kamar yadda muka faɗa a satuttukan da suka gabata, Allah ta'ala yana magana game da Yahudawa waɗanda suka yi watsi da littafin Allah, suka yi watsi da karantarwar Annabi Musa alayhi salam, suka yi watsi da abinda Annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya zo musu da shi na gaskiya, suka koma suka rike abinda ya danganci sihiri, wanda suke da'awar cewa Annabi Sulaiman alayhi salam shi ma yayi tsafi, da ma tsafi ne ya tabbatar da mulkin sa ko ya samu mallakar mutane da aljanu, wanda Allah ta'ala ya ƙaryata su cikin wannan da'awa, kuma ya barrantar da Annabi Sulaiman alayhi salam da kasancewar sa matsafi, kuma ya sanar da mu cewa tsafi kafirci ne wanda duk yake tsafi to babu shakka ya sayi abin da zai halaka rayuwarsa ko ya halaka rayuwarsa ta duniya da ta lahira da shi. Allah ta'ala cikin abin da yake gaya mana da gabar da muka tsaya, fa ta'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, sai su rika koyan abinda zai cutar da su ba zai amfanar da su ba. Wannan aya karara tana nuna cewa koyan sihiri cutarwa ne tsantsa, babu amfani ko kadan a cikin ta, babu amfani ko kadan a cikin sihiri, wanda shi yake kara nuna maka wato munin sha'anin sihiri. Wato kaga koda giya Allah ta'ala ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ubangiji ta'ala da ya maganar giya da caca yace akwai laifi babba a cikin su, amma akwai manafi, abubuwan amfani ga wasu mutanen. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, amma laifin da yake cikin su yafi girma sama da amfanin da yake cikin su. Kaga kenan Allah ta'ala ya haramta giya saboda abin da yake cikin ta na al-mafsadatu rajiha, al-madarratu rajiha, cutar wadda take cikin ta tafi yawa kwarai da gaske, koda kuwa wasu za su amfana da abin da yake cikin ta. Ubangiji ta'ala ya haramta wannan. To shi kuma sihiri gaba ɗaya Allah ta'ala sai ya ce bai ta'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, saboda haka kaga shi babu ma wani amfani ko kadan a cikin sa, shi cutarwa ce tsantsa ya kunsa. Kamar yadda muka sani cikin abin da Allah ta'ala ya halattawa dan adam, akwai wanda yake al-mas'al al-khairul mahd ne ko al-maslahatul mahdha, wato tsantsar maslaha ce. Akwai kuma wanda yake a cikin sa akwai al-maslahatul rajiha, koda akwai mafsada a ciki, koda akwai wani abin da mara dadi a ciki, to mai dadin yafi yawa. To saboda haka wannan shi yake nuna maka kashe-kashen abin da Allah ta'ala ya halatta ko ya haramta. Daga ciki akwai abin da yake mafsadatuhu a'zamu min maslahatihi, ubangiji ya haramta wannan. Ko wanda yana da mafsada mahdha, ubangiji ya haramta wannan. Haka nan abin da yake maslahatuhu arjah min mafsadatihi, ubangiji ya halatta wannan. Abin da yake maslaha ne mahdha, ubangiji ya halatta wannan. To sihiri yana daga cikin abin da babu ma amfani a ciki kwata-kwata. Shi yasa yayin da Fakhruddin Razi a cikin tafsirinsa yake cewa ba laifi dan idan mutum ya koyi tsafi ba dan yayi ba, yace shi ma yana cikin fadar Allah hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ce shi ma ilimi ne. Saboda haka rashin ila iya shi, rashin sanin sa wani abu ne banda ba shi da kyau, inji Razi. Yana cewa kuma wai idan an san shi to za a san ya za a iya bambance tsakanin annabci da abin da ba annabci ba. Saboda haka yana da kyau a koye shi. Ibnu Kathir yayi kace-kace da wannan magana. Da aka duba a cikin tafsiri, Ibnu Kathir yayi kace-kace da wannan magana. Ke cewa Allah ta'ala da yace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, ba yana nufin ilimi wanda yake irin na tsafi ba, yana nufin ilimi na shari'a, ilimin da zai gaya wa mutum wane ne Allah, menene haƙoƙin Allah a kansa, wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, menene haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa, ya zamantakewa sai ya kamata ta kasance a duniya, ya zai yi ibadarsa. Wannan shine abin da Allah yake nufi da hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, amma ba sihiri ba. Sannan kuma sahabbai da suka iya gane mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam sun koyi sihiri ne suka gane mu'jizansa, ko kai yanzu da ake gaya maka mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam kake fahimta, saboda ka san menene sihiri shi yasa kake fahimtar mu'jiza? Ba haka bane. Saboda haka wannan ba dalili bane da zai sa a halatta koyan tsafi. Saboda haka koyan tsafi ba shi da kyau, don akwai waɗanda ma suke ganin wani bangare ne na karama waliyansu su koyi yadda ake tsafi, da yadda ake rufa ido, da yadda ake damfara. Kaga wannan ba zai taba zama alama ta waliyin Allah ba. Wanda duk zai koyi tsafi, ko a ce ya koyi yadda ake damfara ko rufa ido, to wani alama ce da take nuna cewa ba waliyin Allah ba ne. Don waliyin Allah abinda zai yi shine abinda yake imani, abinda yake tsoron Allah, abinda ya kunshi imani da Allah da kuma abinda ya kunshi tsoron Allah, ba abinda yake aikin shaidanu ba. Waliyin Allah ba zai taba yin wannan ba. To in har aka samu a cikin tarihinsa ce yana rufa ido, yana yin kudin jabu, ko yana abu kaza, ga wani alama ce da take nuna cewa to wannan ba waliyi bane. Ya kamata duk wanda ya fahimci kamar waliyi ne to ya gyara fahimtarsa ba daidai take ba. To shine Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wala qad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, kuma hakika sun sani lalle wallahi wanda ya wato zabi sihiri, to ba shi da wani rabo a lahira, ba shi da wani rabo a ranar lahira. Wala bi'sa ma sharau bihi anfusuhum law kanu ya'lamun, kuma tir da abin da suka sayar da kawukansu da shi da a ce sun sani. Wannan yana nuna maka munin abin da suke kai na sihiri, kuma abin da suke kai na sihiri kamar mutum ya yadda ne ya rasa dukkan wani abu na kasansa na lahira saboda wani abu da zai samu a nan duniya, wanda duk ya yadda da sihiri to ya yadda ya haƙura da dukkan wani kasansa na alkhairi a wurin Allah ta ranar gobe kiyama. Saboda haka kaga babu asara da ta kai wannan mutumin da zai tashi a ranar gobe kiyama a account dinsa babu wani abu na alkhairi, babu komai a cikin asusunsa. Bace Allah, Allah ce malahu fil akhirati min khalaq, ba shi da wani rabo, ba shi da wani kaso a ranar lahira. Shi yasa wasu malamai suka ce wannan yana nuna wanda yake ta'amuli da sihiri ba musulmi bane, wanda yake ta'amuli da sihiri ba musulmi bane, tunda musulmi inda yana nan musulmi to yana da wani kaso a lahira, ko da zai shiga wuta a fito azabta shi, za a fito da shi a kai shi aljanna, kaga ya zama yana da wani rabo. To amma wannan cewa Allah ta'ala ya malahu fil akhirati min khalaq, ba shi da wani rabo, kaga kenan ba shi ba aljanna har abada. Wanda duk aka ce ba shi da rabo, ba shi ba aljanna har abada, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. kaga ubangiji ta'ala da ya kasa mutane sai kasa su gida biyu, ce daga cikin mutane akwai wanda kawai duniya yake nema, ba ruwan shi da lahira, ba ruwan shi da Allah. Allah ce to wannan ba shi da wani rabo, ba shi da wani rabo a lahira. Saboda kaga wannan ya bar musulunci gaba daya, wanda gaba daya a halkarsa babu Allah a ciki, babu tunanin lahira, babu neman lahira a ciki, to wannan ba musulunci yake yi ba. malahu fil akhirati min khalaq, sabanin wanda zai ce ya ubangiji ka babu mai kyau a duniya, ka babu mai kyau a lahira, ka tsare mu azabar wuta. Allah ta'ala ce ulaika lahum nasibu mimma kasabu, to wadannan suna da kaso na lada na abinda suka aikata. Saboda kaga wadannan suke da rabo, su suke da rabo a gurin Allah. Da Allah ta'ala ya ce wala qad alimu la man ishtarahu, la ma la lamun ta shiga cikin mimun din nan, man din nan, yana nuna kenan akwai rantsuwa a cikin da wannan lamul yamin ne, lamul qasam ce, lamul qasam lam ce wacce ke nuna cewa akwai rantsuwa a cikin maganar. Saboda haka kamar ubangiji ta'ala ya ce wallahi la man ishtarahu, a dalilin zuwan wannan lamun din akwai rantsuwa wacce ke ba a ambace ta ba, amma ga duk wanda ya san larabci ya san akwai ta a cikin siyakin. Dalilin cewa akwai rantsuwa shine wannan lamun din, ita ce lamul qasam, laman ishtarahu, kuma ba a ce laman yashtarihi ba, saboda lamul qasam tana shiga ne a cikin fi'ilin da yake madhi ba mudari'i ba, kamar kace uqsimu laman qama khairun mimman qa'ada, ce na rantsi lalle wanda ya tashi ya fi wanda ya zauna, ko laqad alimta la'amrun khairun min zayt. Saboda haka nan rantsuwa ne Allah ta'ala yayi. Me yasa ubangiji ta'ala yayi wannan rantsuwar cewa wallahi sun sani? Dan a nuna maka cewa Yahudawa suna sane da irin asarar da suka yi, wannan ciniki da suka yi ta hanyar su haƙura da imanin su haƙura da littafin Allah da ya saukarwa annabi Musa alaihi salam, su haƙura da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi na wahayi na annabci, su rungumi abinda ya shafi sihiri da bokanci, abu ne da sun san cewa kasuwanci ne wanda ba shi da riba. Shi yasa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullah ta'ala yake cewa qad alimat yahudu anna fi kitabillahi fit tawrati anna man ishtahara sihra wa taraka dinallah ma lahu fil akhirati min khalaq فالنار مثواه ومأواه. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يكتوى والله يهودا وسنسن أكوي أتشكين التورة عند أكا بينا مسوى واند دك يزا بسهري يبيبي تسهري يبر الدين الله توانا ألاهرة باشدة ونرغو كما أتاتي متترسة أتاتي مكومسة ما له في الآخرة من خلاق. خلاق إنما لما تفسير سن أم بتا ما سمعنو نيدا بند بان وسنشي الخلاق النصيب شيني ربو وسنشي الخلاق الحجة ما له في الآخرة من خلاق أي ما له في الآخرة من حجة باشدة وتهجة دزيجي والله تعالى إتاه رانا قوبة قيامة والسك فسر الخلاق دا الدين ما له في الآخرة من خلاق أي من دين باشدة وانا الديني نقولي دزيجي والله تعالى دشيرا نقوبة قيامة والسك فسر شدة ما له في الآخرة من خلاق أي القوام عبين دزيج ايا مسا ko zai dogara da shira na gobe kiyama amma kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari yake cewa abinda yafi dacewa ko fassara da tafi dacewa da kalmar al-khalaq anan ita ce kalmar an-nasib wato kaso rabo to malahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a ranar lahira saboda haka ma'anar ayar ba shi da wani sakamako ko wani kaso na aljanna a ranar lahira saboda ya rasa imanin sa ya rasa addinin sa ya rasa ayyuka na kwarai wadanda za a sakanka masa saboda su saboda haka a lahira in ana raban alkhairi babu shi a ciki amma abin da ya shafi sharri wanda yana da kaso mai tsoka anan Allah ta'ala ce wala bi sama sharau bihi anfusuhum law kanu ya'lamun kuma tir da abin da suka sayar da kawunan su a madadin sa da a ce sun kasance suna sani abinda suka sayar da kawunan su da shi shine abinda suke koya daga waɗannan mala'iku biyu na raba tsakanin mace da mijinta wannan labari ne Ubangiji ta'ala yake bayarwa cewa waɗannan mutane tir da abinda suka yi na ainihin su saida kansu ta hanyar yarda da tsafi a makofin addinin su wanda shine za su rike su samu kubuta daga kowace irin halaka ba dan komai ba saboda sun jahilci mummunar akibar wato abinda zai faru gare su a dalilin wannan ciniki da suka yi sannan Allah ta'ala ce law kanu ya'lamu da a ce sun sani wannan shi ma ƙarin wani suka ne ga su Yahudawa ita kanta wannan gabar ta ƙarshe laukanu ya'lamu wala bi sama sharau bihi anfusuhum wannan suka ne sannan laukanu ya'lamuna shi ba suka ne ana faɗa maka cewa ba su da wani ilimi wanda yake nuna musu mummunar akibar abinda suka daukar wa kansu na sihiri da irin mummunan sakamakon da za su tsunci kansu a cikin sa ko kuma a sun sani amma sun bar aiki da abin da suka sani mutumin da ya san abu amma kuma yake aiki da abin da ya sani to shi da wanda bai sani ba duk daya suke tunda al-jahl ba wai kawai yana nuna rashin sanin abin ba tun farko a yana nufin wanda yake da wannan matsayi to za a same shi da wauta kuma ta ƙarshe shine ka san abu zai cutar da kai amma ka yi shi wannan ita ce wauta ta ƙarshe kalmar al-jahl larabawa sukan yi amfani da ita a matsayin wauta kamar yadda wani daga cikin su yake cewa fala yajhalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahli al-jahilina kada wani ya yi mana wauta mu kuma mu yi wautar da tafi tashi to su a jahiliya abin alfahari ne wani ma wani wauta shi ba ya masa wauta kaga abu ashe aikin jahiliya ne ai maka wauta kai maka zama wawa kamar wawan kai maka yi wauta an maka wauta sai kai kai ka nuna hankali kakka nuna kai ma kamar sa kake to amma a jahiliya wani abin alfahari ne to haka shi wannan baitin alfahari yake da shi to kaga anan wauta ce aka kira da kalmar jahlu da kalmar jahilci ita ce idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama al-jahiluna ba ana nufin wanda ba su taba wani ilimi ba su taba karatu ba a'a koda sun yi karatu amma in ya kasance ba sa aiki da abin da suka karanta ba a ga tasirin abin da suka karanta a cikin ɗabi'unsu da mu'amalolinsu to waɗannan su da jahilai da ba su san komai ba duk ɗaya suke wataƙila ma jahili ya fi su uzuri idan har yana cikin waɗanda za a ba su uzuri da jahilcinsu amma shi wannan ya riga ya sani ya take saboda haka Allah ta'ala ce law kanu ya'lamuna ko dai ba su san sun jahilci magabbar akibar abin da za su samu kansu a ciki na mummunan sakamako ko kuma a'a sun sani amma sun ki aiki da abin da suka sani wanda wannan ma'ana ta biyu ita ce fadar Allah a baya da yace walaqad alimu kaga an ce a farko Allah ya ce walaqad alimu an yi rantsuwa cewa sun sani amma nan karshe aka ce law kanu ya'lamuna kaga ashe wancan ilimin da aka tabbatar musu daban wannan kuma da ake cewa da a ce sun sani daban don haka ilimin cewa tsafi ba shi da kyau sun sani sun san wannan amma kuma kasancewar sun yi aiki sabanin abin da suka sani sai Allah ya ce laukanu ya alamuna da a ce sun sani saboda haka sun bi abinda shaidanu suka zo musu da shi suka bar aiki da abinda Allah ta'ala ya saukar musu a littafin sa da wahayin da ya saukar wa annabin sa da wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shi saboda hasada da suke yi wa manzannin Allah da kuma ketare iyakokin Allah da suke yi tare da cewa suna sani suna sane da abinda Allah ta'ala ya tana darma wanda zai yi wannan aiki na ukuba da azaba saboda haka tirda irin wannan canji da suka yi sannan Allah ta'ala ya ce walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun kuma da a ce sun yi imani kuma sun kiyaye dokokin Allah lamathubatun lalle da sakamako da za su samu min indillahi daga Allah khairun shi yafi musu alkhairi law kanu ya'lamun da a ce sun sani walau annahum amanu da a ce sun yi imani da zukatansu wattaqau sun kiyaye dokokin Allah da gabobinsu imani da zuciya abinda zuciya za ta kudirce na gaskiya sannan taqwa abinda gabobi za su aikata na kiyaye dokokin Ubangiji ta'ala ta hanyar aikata abinda ya wajabta da barin abinda ya haramta wannan idan an hada tsakaninsu kenan an hada al-iman wa taqwa baka al-iman sai yake banta da abin da yake cikin zuciya na gaskatawa da Allah ta'ala da gaskatawa da abin da ya aiko da gaskatawa da abin da ya bada labari na gaibi da ranar lahira sannan at-taqwa kuma ya dauki ma'anar ayyukan gabobi da mutun zai yi wannan idan suka hadu amma idan suka rabu aka ambaci imani shi kadai to ya kunshi ayyuka duka in aka fadi imani ba a fadi taqwa tare da shi ba to dukkan wani aiki na kwarai ya shiga ciki domin babu yadda za a samu mai imani na gaske kuma sannan ya kasance baya yin aikata abinda Allah ta'ala ya wajabta masa baya barin abinda ya haramta masa wannan ba zai yiwu ba dole in aka samu mumini dole ne koda zai yi sakaci a wasu abubuwan koda za a same shi a wasu abubuwan yayi sakaci to za a same shi kuma yana kiyaye wasu abubuwa da dama haka nan taqwa idan aka ambace ta ita kadai to ayyuka na kwarai sun shigo ta kunshi ayyuka na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna yana ishara zuwa ga zuciyarsa saboda ka imani a gurin ahlus sunna shine gaskatawa da karba da mika wuya a duk abinda duk wanda ya kasance ya gaskata amma bai aikata da gabobinsa ba to wannan gaskatawar tashi ba haka take ba taqwa kuma shine mutun ya sawa kansa katanga tsakaninsa da azabar Allah ta hanyar aikata abinda Allah ya umarni da barin abinda Allah ya hana Allah ya ce walau annahum anna anan masdariya ce abinda malaman nahwu suke cewa to awwalu bil masdar walau abinda zai biyo yake biyo bayan law fi'ili ne ko dai zahiri ko muqaddar saboda haka takdirin maganar walau thabata imanuhum da a ce imanin su ya tabbata lamathubatun almathuba shine althawab sakamako lalle da sakamako a kalmar mathuba daga thawab thawab kuma a ka'ida abin harshen larabci thaba yasubu shine idan idza raja idan mutun ya je ya dawo sai a ce thaba janna albayta mathabatan linnasi wa amna Allah ta'ala ya ce ya sanya ɗakin sa ya zama masabatan linnasi wato mutane su je su kuma komawa ba wanda yake fahimtar wannan masabatan linnasi irin dan Najeriya kullum ya je ya dawo shi fa kowa fahimtar masabatan linnasi wa amna to masabatan linnasi ne ka je ka komo to an kirawo as-sawab da wannan suna shi ma saboda shi ne abin da yake dawo wa mai shi yayin da ya aiki na kwarai to sakamakon zai dawo masa kuma in ya aiki na kwarai ranar gobe kiyama to zai ga sakamakon ya dawo kansa haka nan in yayi mummunan aiki shi ma zai ga sakamakon ya dawo kansa Allah ta'ala ce lamathubatun min indillahi sakamako daga Allah Ubangiji ta'ala ya jingina wannan sakamakon zuwa kansa. Me yasa yayi haka? Saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko, dan ka fahimci girman sakamakon. Duk abinda aka ce daga Allah yake to ka san ba karami bane. Abinda Allah ne zai baka sakamakon, shi zai maka tagomashin. Saboda ka san kyautar da zai maka ba karama bace. Saboda kyauta takan zo gurgurdan shi mai bada ita. Saka atiyatul karim azima wa atiyatul bakhil qalila. In kyautar babban mutum ne wanda yake mai karamci, to kaga kyauta ce babba. Ba kyauta ce ta alfarma. In kuma marowaci ne to za ka ganta irin tashi kafiye nacin nan ce. To wannan lamathubatun min indillahi. Saboda haka kai daga jin min indillahi za ka san cewa sakamakon ba kankani bane, tunda daga wa yake? Daga Al-Karim yake. Daga Allah Ta'ala wanda yafi kowa karamci. Sannan abu na biyu wanda yasa Ubangiji Allah zai ce min indillahi, aka kawo min indillahi dan bawa ya samu nutsuwa cewa sakamakon nan zai samu. To saboda me? Saboda Allah Ta'ala baya saba alkawari. Wani zai iya ce maka zan yi amma ba lalle yayi ba. Wani watakila agun ka babba ne kuma kai zaton zaka samu wani babban abu, karshe ma ka ji shiru. To amma in Allah ne yace zai yi, inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah in yayi alkawari ba zai saba ba. Saboda haka min indillahi anan zata baka ma'ana biyu. Na farko ka gane girman abun tunda an ce daga Allah yake. Na biyu kuma ka yadda cewa ka nutsu cewa abin nan zai samu, ba za a samu matsala ba. Sannan Allah Ta'ala ya ce min indillahi khairun, khairiyya anan mutlaka ce, shi yafi alkhairi, sakamako daga Allah shi yafi alkhairi. Shi yafi alkhairi ma'ana khairun min kulli shay, shi yafi komai alkhairi, ba yafi wani abu banda wani abu ba, komai sakamakon da mutum zai samu daga Allah. Anan gurin tsayawa ne, in kana son ma'anar ta fito nan ne gurin tsayawar. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair, inda a ce sun yi imani sun ji tsoron Allah, lamathubatun, wannan lamun din waqi'atun fi jawabi lawchi, amsar waccan law din ma'anar ta sharadi ne. Da a ce sun yi imani, sun yi imani, sun yi kuma yi ji tsoron Allah, sun kiyaye dokokinsa, to da sakamakon da za su samu daga Allah shi yafi alkhairi. Magana ta kare anan, law kanu ya'lamun, kina ma a ce sun sani. In ka hada su duka ka ce walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun, ka hade ka dauka cewa jumlar hada take, to zai ba da nuna cewa sakamakon muta'alliqun ne bi shartil ilmi, kenan sai sun sani, sannan zai zama alkhairi, wanda kuma haka bane. Saboda haka law kanu ya'lamuna, wannan tama jumla ce mai cin gashin kanta, jawabin ta mahzuf ne, muqaddar. Law kanu ya'lamuna la amanu wattaqau, shine ma'anar maganar. Da a ce sun yi imani, to da sun yi da a ce sun sani, da sun yi imani sun yi tsoron Allah. Saboda haka wannan law kanu ya'lamuna jawabinta mahzuf ne, a shafe yake, kai zaka iya kaddara shi, ta ina zaka kaddaro shi? In ka koma farkon ayar, walau annahum amanu wattaqau, amanu wattaqau shine jawabin da aka shafe anan, law kanu ya'lamuna la amanu wattaqau, da a ce sun sani, da sun yi imani sun ji tsoron Allah. Wasu malamai sun kafa hujja da wannan ayar, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair, sun kafa hujja da ita akan cewa wannan ayar tana nuna cewa matsafi kafiri ne, tunda Allah Ta'ala ya nuna cewa basu yi imani ba kenan. Matsafi bai yi imani ba, bai yi takawa ba, wanda ba imani ba takawa tare da shi wannan ba musulmi ba kenan. Haka wasu da dama daga cikin magabata sun yi hujja da wannan ayar akan kafirta wanda aka same shi yana tsafi. Wannan ita ce ruwayar Imam Ahmad Ibn Hanbal, ruwaya ce daga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Wasu daga cikin malamai suka ce ba zai kafirta ba, amma aka same shi kisa ne hukuncinsa, ce saboda. A wasu kuma suka ce zai kafirta idan abin da yake amfani da shi na tsafin kafirci ne, idan kuma hanyar da yake yin rufa'ida ce, ba wai tsafi yake yi ta a dauko jini a rubuta alqur'ani ba a sashi a cikin kazanta a hana mutum sallah, a yana da yawa mutane rufa'ido ne da saddabaru da wanda shi ma mun ce yana cikin tsafi a yau mutum rufa'ido abu ba ga yadda yake, amma ba haka yake ba, wannan shi ma tsafi ne ce. To irin wannan wanda shi bai kunshi wani abu na kafirci ko magana ko aiki ba, to wannan ba za a kafirta mai shi ba. Amma menene hukuncin sa? Suka ce aka kama shi aka kai shi gaban alkali shine a yanke masa hukuncin kisa. Wannan shine abinda aka ruwaito daga Bajala ibn Abda, yake cewa kataba amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an iqtulu kull sahir wa sahira fa qatalna thalatha sawahir. Bajala ibn Abda yake cewa amirul mu'minin, sarkin mu'minai Umar dan Khattab radiyallahu anhu, ya rubuta zuwa ga gwamnoninsa cewa duk wanda suka samu matsafi bace ko namiji suka kashe shi. Bajala ibn Abda yace muka kashe wasan matsafa guda uku. Sannan hadisi ya in wannan ruwayar tana cikin Masail Imam Ahmad, ruwayar Abdullah, ruwayar dansa Abdullah. Hakanan a cikin ci wannan Masail na Imam Ahmad an ruwaito daga Hafsa, Hafsa yar sayyidina Umar, wata kuyangatta ta yi mata sihiri. Hafsa ta yi umarni a je a kashe ta. Imam Ahmad yake cewa sahha min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahum adhinu fi qatli sahiri. Hadisai sun inganta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sun yi izinin cewa idan aka samu mai sihiri a kashe shi. Al-Imam Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak ya ruwaito ruwaya daga Al-Hasan Al-Basri, yake cewa wani daga cikin sarakunan Kufa, wani daga cikin sarakunan Kufa ya kirawo wani mai sihiri, wani mai rufa'ido, ya zo gabansa yana wasanni na dabo na rufa'ido. Sai labari ya je wa Jundub ibn Junada, ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin muhajirun, da ya ji labarin cewa ga wancan mai mulki ya tara mutane, an kira wani mai tsafi yana nuna tsafinsa, sai ya fito ya ɓoye takobinsa a cikin riga, yana zuwa ya same shi kawai sai ya sara masa takobi. Sahabin nan sai ya sara masa tsafin nan takobi, mutane duk aka watse, sai ya ce kudakata kudakata, kar ku tsorata, inna ma aratu sahira, ni wannan da ban nazo bigewa ba wai ya zo ya sara kowa kan kowa. To shi kuma tunda shi mai mulki shi ya tara shi ayi masa wannan, wani wasa ne shi yake ganin ana yi. Eh, da lokaci zaka an zo ana nuna wasan gargajiya game da sarakunan mu, wani abun kuma zaka samu saban Allah ne. Amma sun zauna akai magana su ce ayi wasan gargajiya ne, ƴan mata tsirara suna rawa a gaban su. To shi ne sai shi wannan basarake sai ya kama shi wannan sahabin, sai ya sa aka tsare shi. Ya zai zo ya tayar masa da wasa. Labari ya je wa Salman, Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu, sai ya ce bi'sa ma sana'a, bi'sa ma sana'a, tarda abinda suka yi su biyun. Yace lam yakun yanbaghi li hadha wa huwa imam yu'tamma bihi an yad'u sahiran. Ce bai dace ba a ce shugaba wanda ake kallon sa ai koyi da shi a ce shi ne zai gayyato matsafi ana yin tsafi a gabansa. Yal'abu bayna yadayhi, yazo yana wasa a gabansa. Yace wannan bai dace ba. Wala yanbaghi li hadha an yu'atiba amirahu bisayf. Shi kuma wannan bai kamata ya tsawatarwa shugabansa ba ta hanyar amfani da takobi. Saboda haka dukkanin su ba haka ya kamata su yi ba. Shi wannan kamata ya lallaba ya gaya ma wannan mai mulki cewa to wannan fa kaji abin da yake hukuncin sa shari'a. To shi bai san hukuncin ba. Ba haka sai ya sa aka tsare shi. Wannan isnadi ne sai zuwa ga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Akwai irin wannan riwaya. Wannan riwaya tana cikin Musnad Imam Ahmad. Akwai irin wannan riwaya a cikin tarihu Dimashq, tarihu madinati Dimashq na Ibn Asakir daga Abu Uthman An-Nahdi, yake cewa anna sahiran kana yal'abu inda al-Walid ibn Uqba. Saboda anan an fito da sunan shi wanda ake yin wasan a gaban sa, shi mai sarautar shine Walid ibn Uqba. Wannan matsafi ya zo yana wasa gaban sa. Fa kana ya'khudhu sayfahu fayadhbahu nafsuhu wa la yadhurru. Cikin abin da yake nuna mutane na tsafin sa, sai ya dau takobin sai ya rika yanka kansa ba tare da takobin ya cutar da shi ba. Sai Jundub shi kuma ya lallabo da takobin sa ya sare mishi wuya. Sannan ya ce afa ta'tuna as-sihra wa antum tumsirun. Ku rika zuwa gaban matsafa kuna gani kuma suna tsafi. Wannan ita ma isnadin ta sahihi ne a cikin Sunan al-Kubra na Baihaqi, ya kuma karuwayar daga Abu al-Aswad yake cewa al-Walid ibn al-Uqba kana bil Iraq yal'abu bayna yadayhi sahir. Ci a Iraki al-Walid ibn al-Uqba da shine gwamna ya kasance ya kirawo wani matsafi yana wasa gaban sa. Shi wannan matsafin yadda yake yace wa kana yadribu ra'sar rajul thumma yasihu bihi, zai zo ya samu mutum cikin yan kallo ko cikin yaran sa da yazo da su. Tunda abin akwai rufa'idu ba wai gaskiya bane, rufa'ida ake wa masu wanda suke, sai yazo da yaran sa daban sun san ya ake ya suke, sai ya sare kan yaran. In ya sare kan yaran sai ya yi wani ihu fayartaddu ilaihi ra'su, sai kan ya dawo ya makale a jikin mutumin. Mutane kuma jahilai ana kewaye ana ce subhanallah yuhyil mauta yuhyil mauta, yana raya matattu yana raya matattu, ya kashe ya raya, kaga aqida ta fara lalacewa. To wannan shine illar, yayin da za a bar shi to zai gurbata addini, zai lalata mutane aqida su. Wannan shugaba ne, kana shugabantar al'umma kuma gashi wani yazo yana bata mutane har yana cewa yuhyil mauta, wanda aiki ne na Allah, shi kadai yake raye matacce, shi kuma wani yazo yana yin saddabaru a gaban jama'a ana cewa kuma yuhyil mauta. Sai wani yace fara'ahu rajulun min salihi almuhajirin, sai wani mutumin kirki cikin muhajiruna shine Jundub din da aka ambata, sai ya ganshi ya ga abin da yake yi, sai ya bari sai da gobe aka dawo za a ci gaba da wasa. Sai yazo yana zuwa ya taho da takobin sa, yana zuwa sai ya sare kansa kan matsafin nan sai ya fadi kasa, sai ya ce wa mutane in kana sadiqan falyuhi nafsuhu, in dai gaskiya ne yana to ya raya kansa. To shi da shi kuma al-Walid ibn Uqba sai ya sa wani yaron sa cikin waɗanda suke masu yi masa aiki yace je tsare shi, ana ce da shi dinar. Shi kuma wannan dinar da aka ce je tsare shi mutumin kirki ne, da aka da yaje tsare shi sai ya ga yadda mutumin nan sahabi ne, ya ga yadda yake bautar Allah, sai ya ce da shi atastati'u an taharu, in na sake ka zaka iya guduwa? Yace da shi na'am zan iya guduwa. Sai ya ce fakhruj la yas'aluni Allahu anka gadan, fita ka gudu kada gobe Allah ta'ala ya tsare ni yace ya ka tsare mun bawana. To wannan duk yana nuna cewa a gurin sahabbai wannan shine hukunci, idan kama matsafi to ga yadda za a yi masa. Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilatul ahadithu dhaifa wal mawdu'a ya kawo kissa kwatankwacin wannan, yace cewa wa mislu hadha as-sahir al-maqtul, wani irin wannan matsafi da aka kashe, yace haula'i turuqiyya allazina yatazaharuna bi annahum min awliya illah, yace waɗansu ɗan dariqa, ya rufe ɗan dariqar rifa'iyya wanda a wancan darasin mun yi maganar su, wanda suke nuna su waliyan Allah ne, fayadribuna anfusahum bis-sayfi wash-shish, sukan sa takobi su rika dabawa kansu ko sa wani dogon abu da suke kira shish, kamar takobi yake amma ba shi da kauri, sai su rika sokawa kansu ko suna dabawa kansu. Wa ba'dahu sihrun wa takhilu la haqiqatahu, wani abun kawai wasa da hankali ne, dabo ne amma ba da gaske bane. Wa ba'dahu tajarub wa tamarin, wani abun kuma training ne, an kware ne ta hanyar gwaji yau da gobe har aka iya shi. Yastati'uhu kullu insanin min mu'minin aw kafir, malai yace kowa ma zai iya in an koya masa ya goge, ko mu'mini ko kafiri ba abu ne na walittaka ba, kafiri ma aka koya masa ya iya zai yi wannan. Idza tamarasa alaihi wa kana qawiyal qalbi, in ya goge akan abin kuma ya zan yana da karfin zuciya, yana da kwarin gwiwa. Yace wa min zalika masuhumun nar bi afwahihim wa aydihim, zaka ga suna daukan wuta ko su dauke ta a hannu ko su rika sa ta a cikin baki. Wa dukhuluhum at-tanur, ko akatan dairu na wuta dayan su ya shiga ciki. Yace wali ma ahadihim fi halab mawqifun tadhahara fihi annahu min haula, yace ina da kissa tare da wani wanda na haɗu da shi a halab cikin gargarin Syria ne, shine babban birni bayan Damascus, shine birni mafi girma. Yace to na samu wani wanda shi ma ya rika nuna cewa shi ma yana cikin su, ya dauko wannan doguwar wuka din yana ta sokawa kansa, a kawo masa garwashi sai a dora masa a hannu ya dafe. Yace to Sheikh Nasiruddin Albani yace to sai na masa nasiha, ina masa gaskiyar yadda al'amarin nan yake, na kuma ce in bai daina ba ni zan kona shi, ce sai ya ki dainawa. Sai na dau wuta na kona, sai na je na sa a raunin sa, sai ko gashi ta kama raunin, tana neman ta cinye shi, shine na kashe ta, da na kyale shi sai ta cinye shi, shi kuma dan taurin kai yaki motsawa. To shi ne mala ya ce a zatona irin wannan da jundub zai gan shi zai sare mai kai. Wala azabul akhirati ashaddu wa abqa, aje lahira kuma azabul lahira ita ce tafi tsanani kuma ita tafi wanzuwa. Imamu Shafi'i rahimahullah ya dauki kissar Umar da Hafsa akan sihirin da ya kasance shirka ne, wannan kafirci ne, wanda kuma sihirinsa ba na shirka bane, wato wanda yake rufa ida ne da yan dabaru, yana yaudaran mutane da wannan. To wannan in sihirinsa kafirci ne, musulmi ne shi asalinsa, yayi abinda sihirin da yake kafirci. To wannan inda al-a'immatul arba'a, limaman mazhabobin nan guda hudu gaba ɗaya sun kafirta shi, ce kafiri ne, saboda Allah ta'ala ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kaga ƙarshen aya ce fala takfur, ya nuna kenan wanda duk ya koyi sihirin da yake kafirci ne, to ya kafirta. A sai dai Imam Malik abinda yake cewa, yace in an ci nasara an kamo shi ne kafin ya tuba, aka je aka kamo shi yana yin, to wannan ba za a karɓi tubansa ba, domin hukuncin sa ɗaya da zindiki. Yace amma in ba kamo shi aka yi ba, shi ya gane abin da yake yi ba daidai bane, yazo ya tuba, to wannan ba za mu kashe shi ba, wannan za a karɓi tubansa. Sai dai a duba a ga in ya taɓa yin sihiri ya kashe wani, to sai a kashe shi. Imam Shafi'i yace a'a, in ya ce shi da sihirin da ya yi ba dan yayi kisan yayi ba, kuskure yayi, sihirin yakan yi kisa kuma yakan zama bai yi kisan ba, to sai aka yi rashin abin da yayi, da aka rida ce yayi kisan. Imam Shafi'i yace to wannan sai a dora masa diya ya biya. To yayin da mutum zai yi sihiri, yayi ma wani sihiri, ya halatta a je a neme shi ya warware da kansa? Wato wani ne aka samu yayi ma wani sihiri, aka gano shi, aka kamo shi, to a matsa masa ya warware sihirin da kansa, ko ku a'a a dibi wasu hanyoyi na warware sihirin? To Sa'id ibn al-Musayyib yana ganin babu laifi idan yayi wa wani sihiri, aka kama shi a ce to warware tsiyar da ka kulla, ce warware ta. Wannan shine abinda Ibn Musayyib, kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Sahih al-Bukhari, ya kawo babin hal yustakhraju as-sihr, ana fitar da sihiri, ma'ana ana amfani da shi mai sihirin a cire sihirin ko ba a yi. To sai ya kawo maganar Sa'id ibn al-Musayyib da Amir al-Sha'bi shi ma yana cewa la ba'sa bin nushra, suna kiran ta nushra, shine aje a samu wanda yayi sihirin a ce to an gano kai sihirin nan, to ka warware shi. Amma al-Hasan al-Basri yana gaba daidai bane. Mun taɓa karanta hadisin Aisha tafsirin mu'awwidhatayn, wanda aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sihiri, Labid ibn al-Asam na mugun bai Yahuda ya masa sihiri, da ƙarshe har Aisha take cewa ya Rasulullah hal la tanashsharta, ba za ka sa a cire sihirin ba, tunda ya gano a cikin wata rijiya aka jefa kullakullan sihirin ce ba za a je a tsamo su ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ama wallahi faqad shafani wa khashitu an aftaha ala an-nas sharra Allah ya bani lafiya ina tsoron in bude mutane wani sharri a je a tono abun wani mugun yana ga ya ga me aka hada shi ba gobe je hada gobe to gara a bar shi kawai ابن بطال اشكن شر سيد البخاري يا كاو wata ruwaya daga Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih yana daga cikin tabi'ai, asalinsa bai Yahudi ne musulunta, shi da Ka'b al-Ahbar cikin Yahudawa wanda suka musulunta ne. To akwai wasu abubuwa da aka karanta a wajensa na ilimi wanda yake dauke da shi tun kafin ya musulunta, ilimin su abin nan. To cikin maganganun sa an samu yana cewa yana daga cikin maganin da ake yi na fitar da sihiri, wanda aka yi wa sihiri a samu magarya a ganyen magarya kore, sai a dandaka shi ko a daka shi, sannan a zuba shi a ruwa a gauraya, sannan a karanta ayatul kursi, sannan a karanta qul a'udhu guda biyu tare da qul huwallahu wato zawatu qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas, sannan yayi sha uku ya sha shi sau uku, sannan yayi wanka. To shi yana cewa fa innahu yadhhabu anhu kullu ma bihi insha Allah, shi duk abin da yake tare da shi na sihiri zai tafi in Allah ya so. Yace wa huwa jayyidun lirajuli idha hubisa an ahlihi, yayin da aka yi ba wani sihirin da ba zai kusantar iyalinsa ba, wannan yana masa amfani wajen warware wannan sihiri. To wannan gwaji ne, in an gwada yayi fa biha wa ni'mat, ba hadisi bane, in an gwada bai yi ba to ka a ce sunna ta ce ba kuma ba saboda wani sai ya tambaye ka an ce ana yadda ake cire sihiri a sunna ai kaza, kaga a sunna annabi ya ce kenan, wanda ita ake cewa a sunna. To wannan ba a sunna ba ce. Wahab ibn Munabbih shi ya faɗa, malamai suka kakkawo a littattafansu kamar da ya kawo ibn Battal ya kawo a sharhi sahih abin nan, ibn Kathir ma ya kawo a tafsirinsa, ibn al-Qayyim ma ya kawo shi a Zadul Ma'ad, saboda suna kakkawo shi, saboda haka wannan tajriba ce, idan an gwada ta yi shi kenan dama shi magani haka yake, kuma a cikin abin da ya faɗa babu wani abu mahzur, kawai dai inda ya ce ganye kwaya bakwai, ban san me yasa ya ce bakwai ba. To yadda ya ce bakwai din kuhara gwada bakwai din, in ba su yi ba ka kankaninka su. To amma Al-Hafiz Ibn Kathir bayan ya kawo wannan sai yake cewa an fa'u ma yusta'malu li dhahabi aw li idhabi as-sihri ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك وهما المؤوذتان. يجي ما في أمبان أبدا يكمات أي أمباني دشي وجنت في يد سهري شين أبدا الله تعالى يسوكر ودمنزل صلى الله عليه وسلم وجنت في يد سهر سون المؤوذتان المؤوذتان قل أعوذ برب الفلك قل أعوذ برب الناس شيازو تشكين حديثي ينا نفهم حديث النسائي wanda ya ruwaito daga Uqba ibn Amir, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yata'awwaz almuta'awwizuna bimithlihima, babu wani mai masu babu abinda masu neman tsari suka nemi tsari da Allah da shi kamar waɗannan kula'uzai guda biyu. Yace haka nan kuma da karanta ayatul kursi fa innaha madradatun lishaitan, saboda ayatul kursi na koran shaitan. To yace wannan shi yafi amfani, kuma haka ne saboda wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya saukar daga sama, Jibril alayhi salam ya kawo shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi amfani da shi, saboda haka babu abin da zai karya sihiri kamar karanta alqur'ani, kamar karanta alqur'ani ko musamman mu'awwidhatan da kuma ayatul kursi, wanda Allah ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda take shedan baya matsowa, sauraka wannan ma kawai ya isa ba lalle sai an dauki wani abu daban ba. To wannan shine abinda malamai suka ambata dangane da wanda aka yi wa sihiri, sauraka zuwa gurin mai sihiri a ce ya warware sihiri, wasu malamai suna ganin akwai matsala a ciki, akwai matsala a ciki, saboda asali ma ba a yadda ka je gun mai sihiri ba, kuma shi in har an same shi yana sihiri to babu abin da ya kamata a yi masa illa hukuncin Allah a kansa. Wannan shine abin da ya kamata a yi masa. Ya za a warware sihiri kuma sai a dawo a duba yaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wajen warware sihiri, shine ta hanyar karanta Alkur'ani da tofawa mutum da ya masa ruqya da tawaida da tofa masa a ruwa yana sha. Wannan insha Allah in aka yi amfani da shi tare da kyakkyawar aqida abinda ko da yaushe muke fada, duk wani abin da ya shafi ruqya yakan yi tasiri ne idan ya kasance wanda yake yin ruqyar da wanda ake wa ruqya suna da kyakkyawar aqida da kyakkyawar sakankancewa da yaqini da abinda suke yi. Baka sai ka ji cewa wani malami yana ta magarar cewa in ka an yi kaza ana samun sauki, ana samun lafiya, wani kuma yayi ta fama amma kuma yaji shiru dudum, ba wai dan abun ba haka bane, a'a, saboda shi malamin yaqinin da yake da shi a cikin zuciyarsa shi wannan ba ya da shi, shi wannan kawai irin kama-kaman nan ne kawai, a kama nan ya gwada nan ci, to bare dan jarraba wannan, a cikin jarrabawa yake abin sa, ba a cikin yaqini ba. To kaga irin wannan ba lalle ne yaga tasirin abin ba, saboda haka ayi abun tare da sakankancewa. Kuma in ruqya ce, a nemi wanda zai ruqya zama mutumin kirki salihi mai kyakkyawar aqida, haka je ka dauko dan bid'a ka ce maka ruqya, kuma kai sa'a ba sai jawo maka wasu shaydanin ba tare da saboda kai ruqya dan bid'a ba ta da wani amfani. Kana son ruqya samu wanda yake ahlus sunna kuma wanda yazharu fihi salah, shi yasa a da zaka samu ba kowa ne yake ruqyar ba, sai kaga ana ta neman waye kamata a ce ya ruqyar, saboda ana son a samu mutum salihi. Zaka samu masu ruqyar ba wanda suka mai da abin sana'a bace, amma yanzu ruqya ta zama sana'a, kaga kenan an fitar da ita daga maganar addu'a. Ita ai ba sana'a bace, ko akwai wanda addu'a sana'a, wanda dai riki addu'a sana'a, to ne kamar mutum ya riki sallah ne a sana'arsa, ce ka zo ummuku sallah ko ummuku abin nan, wannan ba za ta zama karbabbiya a gurin Allah ba. Za mu tsaya a nan, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure, Allah ya fi mana, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu.